Isra'ila masu yawa cikin kayan shirin kota kwana aka jibge su. Yayin da dabban musulmai masu ibada ke gudanar da sallar magariba akan tsaunuka.
An jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda harkar fina-finai ke dada zama wata babbar sana'a, kuma fina-finan na Najeriya ke dada samun karbuwa a duniya, wanda don haka za a zamanantar da bangaren fina-finan na Najeriya saboda batun kare ikon mallakar fasaha da kuma samarwa dimbin mutane ayyukan yi, wanda don haka ma aka cimma yarjejeniya tsakanin bangaren fina-finan da hukumar kididdiga ta kasar don musayar bayanai. Madina Dauda gare ki.
Shugaban kamfanin fina-finai na ƙasa Chidi Amadu Eke ya ce wannan yarjejeniya ta haɗin gwiwa za ta ba ma'aikatun biyu damar samar da kyawawan manufofi don bunƙasa masana'antar fim, sannan kuma za a samar da wata jagora ga masu saka hannun jari na ƙasa da ƙasa da na cikin gida, da kuma ƙarfafa halartar bankuna da sauran ƙungiyoyin hada-hadar kuɗi da za su iya zuba hannun jari a masana'antar. Jeremiah Nyam jami'i ne a masana'antar fim ta ƙasa, kuma ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin da aka naɗa, ya yi mini ƙarin haske akan ayyukan da kwamitin haɗin gwiwar zai gudanar.
A yanzu haka ita makatan tamu ta Nigerian Film Corporation ba mu da information, cikakken information kan wanda
cikakken bayanai
wanda kamar wani ya zai taho daga kasan waje zai zo wani abu na fina-finai a kasan, ba mu da misali kamar su waye ne ma suke aikin fina-finai a kasa, ina ne ake kallon kamar wurin da ake kallon majiki na fina-finai a kasa, ba mu da information ne a take ce da wanda in wani yau ya zo ko yana neman ko taimako daga banki yana so ya yi film in an tambaye shi okay ma'aikatan fina-finai din, ba mu da waɗannan information din.
Shima ɗaya cikin mambobin kwamitin gudanar da ayyukan haɗin gwiwa daga bangaren ofishin ƙididdiga ta ƙasa, wakili Ibrahim Noma ya yi nazari ne akan hujjar kafa kwamitin.
Ana so ki a yi ƙididdiga na abinda aikin da su ne shafin commission suke yi, kuma ka san babu data statistics gaskiya abin kamar aka aiki amma idan aka yi constitutive survey aka find out aka yi ƙididdiga aka samu real data din, to shi ne zai baka ƙarfi daga na kai to daga na aiki ina za a ji gaba, to shi zai baka daman kai wannan abun. Yanzu ga dai ayi inaugurating namu yau din za mu so mu aiki kenan yanzu nan.
To sai dai ɗaya cikin jigajigan kamfanin film na Kannywood Ahmed Turaki Kaka ya ce wannan labari bai kai gare su ba tukuna.
Gaskiya da farko dai ban san da wannan tsari ba, sai dai mu ce nan gaba abun alkhairi ne Ubangiji Allah ya tabbatar da shi. Masana'antar fina-finai musamman dai ni wacce nake ciki na sundum tukun na Kannywood, tunda masana'antar yanzu ta kasu kashi biyu, akwai Nollywood akwai Kannywood. To Kannywood wata ci kunshi jihohin Najeriya jaha 20 da Abuja, an kika janyo jihohin arewacin Najeriya 19 kika hada da Abuja jaha 20 kenan. A hakikanin gaskiya idan har wata hukuma wacce take alaka da gwamnatin wannan kasa za ta shigo ta irin wannan yunkuri, ina ganin ba maganar miliyan 100 ake yi ba, miliyan 100 da wani abu ne za su samu ayyukan yi.
Wannan yarjejeniya ta mamaye manyan abubuwa guda uku waɗanda suka hada da tsarin bayyana ƙididdiga na masana'antar fina-finai ta Najeriya, da kuma ƙarfin iya gina masana'antar fim game da samar da kayan inganta ta idan aka hada dukkan waɗannan bangarorin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Sarfilu da ci gaban labaran duniya.
Kamala Harris ta faɗa a jiya Juma'a cewa dole ne Amurka da Mexico su haɗa kai don rage shige da fice daga Mexico ta hanyar magance tashin hankali da cin hanci da rashawa a Amurka ta tsakiya. Mataimakin shugaban ƙasar ta yi roƙon ne yayin tattaunawar shige da fice ta zamani da shugaban Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. Harris ta faɗa wa Lopez Obrador cewa yana da matuƙar alfanu ga ƙasashen biyu da magance tushen dalilin yin ƙaura daga El Salvador, Guatemala da Honduras, waɗanda suka zama yanki a Amurka ta tsakiya. Ana sa ran wata roka mallaka kasar China za ta shigo duniyan nan a ƙarshen makon nan, amma masana ba su san inda tarkace daga rokar za su faɗo ba ko kuma daidai lokacin da za su faru ba. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen China Wang Weibin ya faɗa a ranar Juma'a cewa da wuya roka ta haifar da barna. Wang ya faɗa manema labarai a Beijing cewa galibin rokar za ta ƙone ƙurmus yayin sake komowa duniya. Yiwuwar wannan aikin ya haifar da cutarwa a ƙasa ya yi ƙasa matuƙa. Ya ce China tana bibiyar rokar yayin da ta tunkaro duniya kuma za a fitar da duk wani bayani game da ita cikin lokaci. Daga ƙarshe ƙasar Amurka za ta shiga yarjejeniyar duniya don kawar da mummunan tashin hankalin tsatsauran ra'ayi a kan yanar gizo, Fadar White House ta faɗi a jiya Juma'a, kimanin shekaru biyu bayan da gwamnatin Trump ta ƙi yin hakan. John Psaki, sakatariya ya labarai ta Fadar White House, ta ce Washington za ta bi sahun Christchurch Call for Action don kawar da 'yan ta'adda da dukkan abubuwan tashin hankalin da suka kafe a yanar gizo. Alƙawarin duniya da gwamnatocin mambobin ƙungiyar da ƙawayenta na fasahar ke yi na haɗa kai don magance matsalar ta'addanci da muggan maganganu ta hanyar intanet. An ƙirƙiro wannan shiri ne bayan garin New Zealand, inda wani ɗan bindiga mai tsatsauran ra'ayi ya kashe mutane 51 a masallatai biyu a cikin shekarar 2019 yayin da yake watsa yadda yake cin zarafin kai tsaye ta shafin Facebook.
A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan za mu kada jamhuriyar Nijar, inda a ci gaba da neman falalar goman ƙarshe aka yi addu'o'i na samun tsaro tare kuma da bayar da ɗumbin sadaka ga marasa galihu. Silabar ma gare ka.
La'akari da yawaitar tashe-tashen hankula masu nasaba da ayyukan 'yan bindiga da na 'yan ta'addan da suka addabi al'ummar Nijar da ma kasashe makwabta ya sa kungiyar haɗa kan kabilun wannan ƙasa, wato Les Nigériens Sont des Cousins, shirya taro domin addu'o'in zaman lafiya a daidai lokacin da ake shirin kammala goma ta ƙarshe ta watan azumin Ramadan. Malam Mama Lawali Ali Shibo shine shugaban wannan kungiya.
Sojawanmu a fagen daga ba su iyaka wanda suka rasu. Yan uwanmu da suke jahohi daban-daban wanda ba soja ba, an shiga gidajensu, an kashe wasu an furgita su sun bar gidajensu. To wannan ya ishe mu kaɗai aya mu zo mu ba da gudunmuwarmu a kawo zaman lahiya. Kenan dole addu'a ce muka sa gaba. A matsayin kungiya mai fafutukar ganin an kau da kabilanci, mai fafutukar ganin zaman lahiya ya shinhuda a cikin kasarmu da dukkan makwabta kasashenmu wanda ake tashe-tashen hankali.
A yayin wannan zama, malamai magada Annabawa sun ware lokacin musamman don yin nasiha ga mahalartansa. Ga abinda Ustaz Suleiman Dambashi ke cewa,
al'amari ne wanda yake ya shafi ƙasa gaba ɗaya. Saboda haka 'yan ƙasa su tsaya su natsu su ci gaba da yi maƙasa addu'a. Dama an taru ne saboda a yi karatun Alƙur'ani, a yi addu'o'i ga ƙasa. Ja hankalin da ke gare mu zuwa ga masu tabbatar da tsaro su sani cewa amana ce aka ba su. Wannan amana kuma idan ba su tsaya suka kula da ita ba yadda ya kamata, sai Allah ya tambaye su. Saboda haka wajibi ne a gare su tsaya tsayin daka. So ga cewa lalle an tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu ta Niger da kuma kewayenta gabaki daya.
Daura da waɗannan addu'o'i, kungiyar ta NSA ta rarrabawa wasu gwamman yara marayu kayan sallah domin ba su damar samun walwala a yayin bukukuwan karamar sallar da ke tafe.
Maraya ba shi ya zaba ya zama maraya ba. Allah ne ya kaddamta mishi haka nan. To ya kamata a kama yayi shu'urin cewa kaman bai rasa uwayen shi ba, yanda wanda suke da uba suka sa kayan sallah shi ma maraya don samun walwala, shi ya sa muka yi wannan tunani.
Sakataren kungiyar malaman makaranta ta Sinan Isu Arzika da ke ɗaya daga cikin manyan baki ya yaba wa wannan yunkuri da ya ce abu ne da ke buƙatar samun goyon bayan al'umma.
Shi dai zaman lahiya yana ga tahe shi. Lalle wannan saukar Qur'ani saboda a samu zaman lahiya da damuna mai albarka da kwanciyar hankali, akwai muhimmanci gare ta. Allah ya basu lada abin da sun kai. Na ga kuma marayiyan basu kayan da za su sallah. Gaskiya asusun ga ta tabastaka ta Niger ni ina gode mata kwai.
Wannan shine karo na biyu da kungiyar hada kan kabilun Niger NSA ke shirye taron addu'o'in zaman lafiya albarkacin watan Ramadan hada da baiwa yara marayu tallafin kayan sallah tsarin da shugabanninta suka kuduri aniyar ci gaba da shiryawa lokaci zuwa lokaci a matsayin ta na kungiyar da ba ruwanta da manufofin siyasa. Sule Mummuni Barma mayar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman. Daga Niger kuma bari mu ketara Najeriya har yanzu game da batun na tsaro inda ganin halin da ake ciki a wajejen jihar Neja ta arewacin Najeriya hukumomi suka ce ba za a yi bukukuwan sallah ba. Mustapha Batsari gare ka.
Gwamnatin jihar Nejan Najeriya ta sanar da hana duk wasu bukukuwa tare da hawan dawaki a lokacin bukin karamar sallah da za a gudanar a cikin makon nan mai shigowa. A wata sanarwa daga ofishin sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ta nuna cewa gwamnati ta ɗauki wannan mataki ne saboda dalilai na matsalar rashin tsaro da jihar Niger ke fama da shi. Sanarwar dai ta nuna cewa matakin ya shafi dukkanin manyan masarautu guda takwas da ke fadin jihar Niger. Dama dai tun kafin ɗaukar wannan mataki na gwamnatin jihar Niger, masarautar Mina ta fitar da sanarwar cewa a bana ba za ta gudanar da bukukuwan hawan dawaki ba a lokacin bikin karamar sallar. Alhaji Muhammad Ismaila She tambarin Mina shine mai magana da yawun masarautar Minan. Ya yi karin haske akan dalilin su na daukar wannan mataki.
Daga yanayin da muke ciki a masarauta ba yanayi ne na jin dadi ba. Mu kanmu muna alhini da abubuwan da ke faruwa a masarautar mu. Yana da wuya a ji wannan yanayi kuma mu ce mun hau doki ana murna ana jin dadi. Dole ne mu nuna alhini saboda mutanen mu su shiga wani hali. A dalilin haka masarauta ta dauki wannan matsaya na cewa a wannan sallah ba za a yi hawan dawaki ba saboda a nuna alhini kawai ga mutanenmu muna tausayawa da halin da suka shiga ciki.
Kwamishinan gandun daji na jihar Niger Alhaji Haruna Nuhu Doku ya ce yan fashin dajin sun tarwatsa garuruwa da dama a jihar Niger a ciki har da yankin da ya fito wato karamar hukumar Rijau da ke yankin masarautar Kwantagora.
Ainihin waɗanda makwabtanmu ne da mutanen nan suka shigo suka fitattake su to su ne suka dawo cikin garin Rijau. A tizina na yamma mun kafa nan mu da aka kwashe mu shanu warari inana ya dauka na ya buga har ragada a karamar hukumar Mariga da sauransu. To wannan jama'a yau da su nan cikin garin Rijau sun zama yan gudun hijira
suna samun tallafi su yan gudun hijiran koko na hali suke ciki.
Gaskiya ai gurgudo mutanen gari da sauran mutanen suna taimakawa saboda an ba da gidaje sun zauna ana kuma ba su abinci ya gurgudo saboda haka mutane ne ke taimakawa bisa zuwa yanzu. Saboda haka shi yasa muke kira dai har yau a dai duba wannan abun. Wallahi jihar Niger ba ta abin ita kadai, dole sai gwamnatin tarayya ta taimaka.
A yanzu dai dubban yan gudun hijira ne da yan bindigar suka raba da muhallansu za su gudanar da bukukuwan sallar a garuruwan da ba nasu ba a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kimanin mako uku kenan da muka faro wata hira da Isa Ali na kungiyar VAG mai fafutukan kiyaye hatsarin a birnin Accra akan alkaluma masu daga hankali na mutuwa da aka samu sakamakon hatsarin mota, inda kusan mutane 800 suka mutu a cikin watanni uku farkon wannan shekarar 2021. Wannan batu ya sanadiyar hukumomin kiyaye hatsarin a Ghana sun tashi haikan domin yin gangami akan yadda za a magance batun yawan hatsari a kasar Ghana. Isa Ali ya dauko mana bayanai masu muhimmanci akan abubuwa da suke haddasa waɗannan hatsarin. A yau za mu tashi daga inda da masa tambaya kamar haka.
To wannan shawarin da kake maganan irin yanda 'yan sandan kasashen Turai suke yi idan mutum ya yi kuskure akan hanya ko ya yi laifi akan hanya sai a karɓe shi kuɗi nan take daidai da laifin da ya aikata ko kuma a ƙwace takardar lasin shi. To akwai wani zama da kuke yi tsakanin